demokradiyya a yau. Cikin shirin haɗakar jam'iyyun siyasa ƙarƙashin jam'iyyar PDP za ta yi tasiri a zaɓen 2019 a Najeriya, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. A ƙarshen makon da ya wuce ne jaridar Vanguard ta Najeriya ta buga labarin cewa jam'iyyun PDP da SDP da ABGA da wasu jam'iyyu 39 sun amince za su fidda ɗan takara ɗaya domin su tinkari shugaba Buhari da jam'iyyar APC a zaben ƙasar da za a yi mai zuwa. Jam'iyyun a wata ruwaya sun ce za su kira kansu CUPP, wato Coalition of United Political Party da Turanci. Sai dai a daren jiya Talata, tashar talabijin ta Najeriya NTA ta ba da rahoton cewa 20 daga cikin waɗannan jam'iyyun sun tsame kansu daga cikin wannan haɗakar, suna cewa an ariba kunansu ne aka ce albasa. Ga dai shimfiɗar da Nasiru Adamul Hikaya ya haɗa mana.
Jam'iyyun sun samu marabaya daga zaurin jagororin siyasar Arewa da suka ce suna mara musu baya. Tanko ya kasa yana kan gaba da dattawan.
Game dai da shugaba Buhari da gwamnatinsa, na riga na faɗa abin da zan faɗa yau fiye da shekara uku. An nana ta, ba zan sake faɗa wani sabo ba. Dalili shi ne lokacin da na faɗa, ai zagi na ake. Wani da yana da dama da ina tafiya zai zo ya mauje. Amma da yake kamar yadda na karanta ma ɗazu aya, na yi haƙuri, na yi jimuri, ba gashi da suke da ganin laifina, yanzu kuma su suke yabba mun ba. To saboda haka, wannan haɗaka ita ce za ta ba da dama jama'a ƙasar nan su ga wata tafiya wacce take da alama za ta iya nasara su mara mata baya.
Shin me za su ce ne game da farin jinin Buhari musamman ma a yankin Arewa? Dr. Umar Ardo shine sakataren jagororin siyasar Arewa.
Da ne ake son Buhari. Ai ba wanda ya kani son Buhari ai. A daɗin siyasar ya yi sau ɗaya ya faɗi, ya yi sau biyu ya faɗi, ya yi sau uku ya faɗi, ya yi kuka da hawaye ya ce ba zai sake yi ba. Ni ne na same shi na ce ranka ya daɗe ka sake yi, kai haka ka bar ni mu yi wannan. Kuma ya ce Dr. Zukai na yi, kuma yana jam'iyyar adawa jam'iyyar PDP. Amma daga zuwan shi ya nuna bai san mu ba. Daga ya zo ya ce ba shi ba na kowa ba. Daga sali ya jefar da mu. To in ba kai na kowa ba, ta ya kowa za su kasance da kai?
Wato shi yasa Dr. Umar Ardo yake cewa watakila rashin jawo ku a jika da rashin samun kuɗi ne ya sa kuke ɗaukar irin wannan.
No, rashin jawo mu a ciki mu ma mu taimaka na gyaran ƙasar shi ya sa muka yi. Ba wai don kuɗi ba. Shugaban ƙasar ba a biyan shi ne. Ba a kan kuɗin gwamnati yake zama ba. Ba a kan kuɗin gwamnati yake zuwa ma ya ci abinci da asibiti da komai ba. Ai, ana biyan. Ya kawo mu ma mu yi mu ba da kai gudu ma mu a biya mu yaƙi, ta ya za mu bi shi? Ai, babu bin shi billahi lazi.
APC dai ta bakin mataimakin shugabanta na Arewa maso gabas Mustapha Salihu ta ce ba ta yi mamakin yan adawar ba, don dama sun yi hamayya da Buhari a 2015.
Wayannan fatin wanda suna existing ne kawai a paper, kana da certificate ɗinka, kana cikin ɗan briefcase ɗinka, kana yawo da shi, ba za su ba mu tsoro ba.
Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano ya suke fasara hada-hadar siyasa a Najeriya ƙasa da shekara ɗaya kamin babban zaben ƙasar.
Hada-hadar siyasa a Najeriya tana ta daɗa bayyana da tabbata cewar magana ce ta makomar ɗaiɗaikun 'yan siyasa a madadin makomar ƙasa. Kusan babu wani lokaci a tarihin Najeriya wato da ya bayyana ƙarara cewar mafiya yawan 'yan siyasar Najeriya sun fi damuwa da makomar su ne a ƙashin kansu a siyasance a kan maslahar ƙasa kamar wannan karar.
To, wannan karon wani abu da ya fito da alama kamar abin da ya faru a 2015 kamun zaɓe, shi ne labari da ya fito ƙasa da mako ɗaya yanzu cewa a jam'iyyar PDP da wasu sauran ƙananan jam'iyyu har 41 ne ko kusan haka sun samu fahimtar juna, sun ce sun haɗa kai wuri guda saboda su fitar da a 'yan takara guda-guda a duk inda ya kamata saboda su fafata da jam'iyyar APC. Shin ya kuke kallon wannan ikirari da suka yi?
Wato abu biyu ba a yi la'akari da shi game da wannan yunkurin dunkulewar jam'iyyun ce za su yi ƙawance. Abu na ɗaya, su waɗannan ƙananan jam'iyyun da suka amince su yi ƙawance da PDP sun yi ragon azanci, sun rusa ɗaya daga cikin jigajigan manufa na samun jam'iyyu da yawa a ƙasa. Domin su ake yi yayin da ɗan ƙasa suka ji jam'iyya ta ɗaya da ta biyu ba su yi musu daɗi ba, izama suna da ta uku da ma ta huɗu. Don haka da dunƙulewa suka yi a junansu domin su yi ƙoƙarin kauda PDP da APC, da ya fi musu hikima da fasaha da kuma wato inganta demokaraɗiyya a kan su ce za su bi wata jam'iyya su mara mata baya. Abu na biyu wato shi ne idan PDP ta ci zaɓe za ta haɗe su, idan ta faɗi za su faɗi tare, kuma kafin su sake yin wani yunkuri su tasiri zai ba su mamaki. Kuma za ma ka iya ƙara da abu na uku cewar kaman ba su yi la'akari da tarihin wato siyasar Najeriya ba na wannan haɗakar, aƙalla a jamhuriya daga cikin jamhuriya uku da aka yi wannan yunkurin sau biyu ana ba a kai gaci. Don haka idan ka ɗauki yanzu wannan yunkurin nasu ya fi kama da abin da aka yi a jamhuriya ta farko wanda bai nasara ba da wanda aka yi a jamhuriya ta biyu wanda bai nasara ba, bai kama da abin da ya fara a 2015 ba. To abubuwan da suka auku a ƙasa a 2015 har suka haifar da canji yanzu ba su ne ba a ƙasa, saboda haka ba lallai ita ce ba a fahimta ta.
Waɗansu daga cikin waɗanda suka taimaka a kai waccan dunƙulewar ko kuma narkewar suna daga cikin waɗanda suke a fusacin, kana ji sun koyi darasi, sun koyi wani abu da yadda aka yi waccan haɗakar, suna iya nanata ta a wannan karon su samu nasara?
Sai nake ganin kaman su koyi babu wani darasi da suka koya. Wato a PDP sun fasa PDP ne domin wato sun hango za ta faɗa a zaɓe, sannan kuma ba su ne suka gina APC ba. APC ta riga ta samu, APC ta ribaci wannan tawayen da suka yi PDP, ta gayyace su suka shigo. Kuma da suka shigo za ka iya cewa su suka fi rabauta da shigowar fiye da taimakon APC.
Ya kuke kallon wannan bijirewar daga wannan bangaren, kuma menene karfinsa?
Alamu ne na cewar dai kansu suka sani, kansu suke nema makoma, saboda kada ka manta sai da suka fara baiwa APC sharadi cewa in ba a son su fita to a ba su abin da ake kira a Turanci automatic ticket, ma'ana a yadda cewar duk wani mai sha'awar kujerarsu a jam'iyyar kada inuna ba za a yi zaben yar cikin gida ba.
Shin Dr. Duka, ya kake ganin ita jam'iyyar APC take tunkarar wannan matsala da ta kunno kai a cikin jam'iyyar?
Wato yadda suka tunkare ta tun farko, wato akwai rauni, basu yi abin da ya kamata na su rike 'ya'yansu ba, sannan kuma yanzu ba su iya fito da wani abu wanda zai rarrashe su dawo ba, don haka wannan fitar tasu zai iya janwo wa APC asara mai yawa, ko da kuwa ba a iya kare ita wanda ban yi zaton fitar kadai za ta janwo gwamnatin APC musamman a tarayya ta faɗi ba, sai ka duba wasu abubuwan da yawa tukunna. Da gashiki sai inda suka koma ɗin sai an ga wa aka sayar takara wanda za a iya gwada kwanci da shi ne, sannan sai an ga me gwamnatin APC a tarayya ta yi daga yanzu zuwa gab da zaben, na ayyuka ma ga al'umma kawai da kuma gamsar da su cewar ci gaban shugaba Muhammadu Buhari a mulkin ya fi canja shi alheri, amma ko me zai je izo ko da shugaba Muhammadu Buhari ya koma, tabbas APC za ta rasa gwamnoni da yawa, za ta rasa 'yan majalisa da yawa.
Masu haro da wannan fashin bakin, Allah ya kawo ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan, sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasiru Adamu Hikaya da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.